أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يومنا 20 بيار جواتن جماد الآخرة وتعنا شد أجيرهم وتنين مسلم شهجرا من زهر الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatunmu da ya gabata mun karanta babi wanda yake bayani akan al-mas'a al-khufai. Mun kai karshen wannan babi. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi a cikin babu nawaqidul wudu, babi wanda zai yi bayani akan ababen da suke walwale alwala. Malam ya yi bayanin hukumce-hukumcen alwala da kuma hukumce-hukumcen shafa akan hubbi. A baya kai tsaye sai ya biyo da babi na sha'ana abin nan, ababen da suke walwale alwala, domin saboda musulmi ya san waɗannan ababe kuma ya karance su da kyau. Nawaqid jam'i ne na naqid. Naqid shine wato kenan mai warwarewa. Naqid aka ce nawaqidul wudu shine mubtalatul wudu, ababan da suke walwale alwala. To ababan da suke walwale alwala suna da yawa, kamar yanda zamu ji su cikin hadisai. Hadisi na farko a cikin babin shine an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. لقى أنس ابن مالك يبدا الله تثبت أجريش يجي صحبا من ذا الله تيراد أمن شاء الله تثبت أجريش سنك سنجي ala ahadihi a zamanin shi. Yantaziruna al-isha, suna jiran sallar isha'i. Hatta takhfiqa ru'usuhum, har kawunansu suna fisgar jikinsu. Thumma yusalluna, sannan su yi sallah. Wala yatawadda'una, kuma ba su yin alwala. Akhrajahu Abu Dawud, wannan hadisi Abi Dawud ya fitar da shi. Wa sahahahu Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni ya inganta shi. Wa asluhu fi Muslim, kuma asalin hadisin yana cikin Sahih Muslim. Hadisin nan na Anas yana karantar da mu cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran shi lokacin sallar isha'i. Kenan ciki akwai karantar da mu jiran liman. Ba daidai bane wani ya gabata ya shige ya ja sallar liman bayan shi. Sa malaman fiqh suke cewa kuskure ne wani ya riga yin liman sallar jam'i a cikin masallacin shi. Wannan ba daidai bane, kamin liman ya zo ya gabatar da sallar jam'i kai ka zo kai, wannan kuskure ne. Domin liman yana cikin haƙƙin shi a jira shi idan ya makara, ko da ɗan mintuka ne kaɗan. Amma yanzu mutane ba su son jiran liman, sun yi son kawai da lokaci ya yi sai ka ji wani ya tashi ya fara tsuki yana ta wai wai wai, ƙarshe sai ya ce kawai a tada. To shi kuma liman ɗan adam ne, don haka a fiqhun malamai suna ambata cewa wato ana son a jira liman idan ya makara, kuma matuƙar dai ana da tabbashin liman zai zo, to bai ma halatta ba a tada sallah. Sai in an samu tabbas ba zai zo ba, ko kuma shi ya tabbata, ko shi ya bada saƙo, ko shi ya wakilta wani, ko shi ya ce kawai a yi sallah. Amma in dai ba shi ya ce ba, ana da tabbashin idan wato 55 cikin 100 ana tunanin liman zai zo, 45 cikin 100 ana tunanin ba ya zuwa, wannan irin jayi kenan, zai zo ko to sai a jira shi, ba za a tada sallah ba. Wannan hadisin ya nuna min mujarran liman sunna ce. Kin jiran shi da nuna wato damuwa, wannan kuma bid'a ce. Sannan daga cikin karatun wannan hadisin ya karantar da mu cewa idan mutum ya tsaya jiran liman har kwana ya ɗauke shi, daga nan zaune, to kenan ba sai ya sake alwala ba idan liman ya zo. Domin ai an ce thumma yusalluna wala yatawadda'un, sannan su yi sallah kuma ba tare da sun sake alwala ba. sannan kuma wannan hadisin ya karantar da mu cewa sallar isha'i jinkirta ta yahiyinta da wuri idan dai ba wata larura ba ko kuma idan ba takurawa bane ga mutane to jinkirtar da sallar isha'i yafi yin ta farkon lokacinta kamar yadda hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna wata riwaya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinkirta sai da dare ya tsala wasu ma yara da mata suka tashi suka yi kwana wasu suka yi sallar suka je suka yi kwana ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ja mutane sallan nan aka gama sai ya ce na rantse da Allah wannan shine lokacinta kawai dan dai bani son in tsananta wa al'ummata ne kenan kaga hadisin ya nuna jinkirtar da sallar isha'i shine mahimmici akan yin ta a farkon lokacinta to shi kuma jinkirtar da ita yana da haddi haddin nashi shine kashi 1 cikin 3 na dare ba ta wuce haka nan ta wuce haka nan to zuba jinkirtar da ita bane kawai yanzu bata lokacinta ne kai don an kasa dare kashi 3 to kashi 1 na farko shine suke ce ma wato 1 cikin 3 dare ina idan dare misali muka ce dare gaba ɗaya yana da awa 6 to wato mahihicin lokacin sallar isha'i shine bayan wucewar awa 2 na farko kenan wannan hadisin a takaice akwai karatuttuka a cikin shi karatu na farko da zamu dauka cikin hadisin yana nuna muna sunna taqririyya dama sunna kala uku ce akwai fi'iliyya akwai qauliyya akwai taqririyya sunna ta aiki wanda manzon Allah ya aikata a aikace akwai kuma wanda manzon Allah fadi ne yayyace ayi akwai kuma wanda gani yayi an yi gaban shi ya kyale to ta zama sunna to nan kaga cikin wannan hadisin Anas dan Malik yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna jiran sallar isha'i kenan sunna ce wanda aka tabbatar da su aga ba manzon Allah bane ya fadi kuma ba shi bane ya aikata sune suke jiran sallar isha'i kuma har kawunan su suna hisgar jikin su saboda wato gengedi wannan cike akwai nuna muna cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi abu a zamanin shi wanda ya shafi addini kuma bai hana ba to kawai ya zama sunna taqririyya duk da wasu sun ce ai shi bai ma san sun yi ba a ya sani domin in bai sani ba kuma in ba daidai ba ne wahayi zai sauka ya faɗa mashi cewa kaza da aka yi ba daidai ba ne ba to kasantowar wahayi bai zo ya sanar da shi ba shi yasa sai malamai su ɗauki wannan hukuncin matsayin sunna taqririyya kenan yanzu wannan kwanan da suka yi ya nuna bai walwali alwallahu kuma shine mahallu shahidi dama na karatun me yasa malam ya kawo wannan hadisin dan ya nuna kwana baya walwali alwallahu idan mutum yayi kwana shikenan kawai da ya halka sai ya yi sallah domin ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran sallar isha'i kwana yana daukan su to kuma wannan mas'ala ita cewa kwana yana walwali alwalla ko ba walwali ba mas'ala ce wanda ke da kai sabani a wajen malaman fiqh akwai malaman da suka ce kwana baya walwali alwalla kai tsaye kwata kwata ko mai yawa ne kwanan ko dan kadan ne kawai ba walwali alwalla dalilin su suka ce wannan hadisi mai hadisin ya nuna suka ce an yi kwana ba a saki alwalla ba sai wasu suka zaburo suka ce masu ai wanga kwana dan kadan ne shi yasa suka ce a ba hujja kwana ne mai yawa kuma mai nauyi suka ce dalilin da yake nuna ma yana da nauyi shine har kawunan suna hizgar jikin su wannan kwana ya kai kwana suka ce wannan kuma su ne malaman shafi'iyya da haka mazhabar shafi'iyya su a wajen su kwana ba walwali alwalla ko dan kadan ko mai yawa mutum ya kwana kawai su basu ga dalilin kwana walwali alwalla ba suka yi tsaye a nan wurin kuma hujjansu shine wannan hadisin da ke gaban mu to sai kauli na biyu shine kaulin wasu malamai wanda suka ce a kwana yana walwali alwalla dan kadan ko mai yawa kawai duma wanda mutum yayi ko dan kadan ko mai yawa in dai kawai ka rumtsa shi kenan sai ka saki alwalla suka ce ba a tsayawa tunanin kadan ne ko mai yawa ne sai zaran ka rumtsa kawai shi kenan wannan kuma shine mazhabar Hanafiya
Hanafiya su suka faɗi haka, me dalilin ku Hanafiya? Suka ce dalilin su shine saboda kwana ana kyautata zaton cewa duk wanda yi shi bai san inda ran shi yake ba, kuma kwana kamar mutuwa ne, Allah ma ya kira shi da sunan mutuwa, wa allazi yatawaffakum billayli. Sannan wannan hadisin suka ce ba aiki abbasi da shi ba, amma dai su ba su ga hujja cikin shi ba, saboda sahabbai ne suke jiran sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ci sallah, shi bai ma san suna jinjiri ba. Kace ba su ga yanda za a yi ban ga hadisin ya zama hujja, don haka kawai kwana yana walwali alwala dan kadan ko mai yawa. To sai ra'ayin wasu malamai na uku shine malaman da suka ce za a dubi kwanan ne, idan dan kadan ne wanda bai dauki hankalin mutum gaba ɗaya, zama mutum bai san halin da yake ciki ba, to wannan baya walwali alwala saboda wannan hadisi. Idan kuma kwanan mai yawa ne kuma mai nauyi, wanda mutum bai ma san wa ya zo ba wa ya fita, to wannan yana walwali alwala. Suka ce don haka za a rarrabe zance akan mas'alar. To wannan kuma fatawan na uku shine yahirin jayi, kuma shine hadisan da suka zo duka akan zancen kwana suke iya tattaruwa akai. Hadisan da suka yi nunin cewa yana walwalewa sai a ce to yana walwalewa idan mai yawa ne. Hadisan da suka ce baya walwalewa sai a ce baya walwalewa idan dan kadan ne. Kuma dama aljam'u aula min at-tarjih. Tattara hadisai duka a yi aiki da su shine mahihici a wajen malamai akan a rinjayar da wasu a bar wasu. Don haka wannan shine magana da ya fi rinjayi, cewa kwana yana walwali alwala idan ya zamo mai nauyi. Amma malaman malikiya suke cewa yanda ake gano mai nauyin shine in mutum bai san wa ya zo ba wa ya tafi. Kenan kamar yadda muka ce kuma akwai karantar da mujirar liman cikin wannan hadisin. Nan jiran liman sunna ce daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sahabban shi sun kasance suna aikata haka. Manzo Allah idan baya nan ana jiran shi sallah, wani lokaci ya yi rashin lahiya ya wakilta wani ya yi sallah, wani lokaci ya taɓa tahiya wajen sulhu tsakanin ansar kamin ya dawo lokacin sallah yayi, aka tura Abdurrahman ibn Auf ya ja sallah. Kenan liman jiran liman wannan sunna ce, ba san mutane su zamanto ba su da haƙuri ko kaɗan. Liman ko hudu ba yake yi, ya gama hudu ba za a tada sallah alwala ta walwale, jiran shi za a yi je ya sake alwala, ba a ci ba ku tura wani ya ja mu kawai. Sai idan liman shi ya wakilta wani ya ce kawai wani ya ja. Na'am. Sai hadisi na gaba, wa an Aisha radiyallahu anha, kuma an karɓo daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta, qalat ta ce ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubaysh, Fatima diyar Abi Hubaysh tazo ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam, wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Fa qalat ya rasulullah, sai ta ce ya ma'aikin Allah, inni mar'atun ustahadu fala atahuru, lalle ni mace ce wadda nake zubar da jini ba na tsarkaka, afa ad'u as-sala, shin zan bar sallah? Qala la, sai ya ce a'a, innama zalika irq, lalle wannan jijiya ne, walaysa bi haidun, ba haila bane. Fa idza aqbalat haidatuki, idan hailarki ta gabato, fa da'i salata, sai ki bar sallah. Wa idza adbarat, idan ta juya, faghsili anki dama, ki wanke ma jikinki jini, thumma salli, sannan ki sallah. Walil Bukhari, riwayar da take wajen Bukhari, thumma tawaddai li kulli salatin, sannan ki alwala domin kowace sallah. Wa ashara muslimun, kuma muslimi ya yi nuni, ila annahu hadafaha amdan, zuwa ga cewa ya shahi wannan riwayar ne da gangan. Muslim ya yi nunin cewa da gangan ya shahi wannan riwayar. Na'am. Kenan wannan hadisin na Aisha, yadda Allah tabbata gare ta, tana bada labarin cewa Fatima diyar Abi Hubaysh ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fatima diyar Abi Hubaysh ɗaya ce daga cikin mata waɗanda aka jarraba su da wato ciwo na zubar da jini. Jinin istihaba jini ne na ciwo. Kenan jini ne wanda yake zuba sanadiyar wata rashin lahiya da mace take da, ko kuma sanadiyar wato wata jijiya da ta ɓarke da jini. nan jini ne wanda kawai zai tsora yau zuba ya sha bamban da jinin haila jinin al'ada shi jinin al'ada jini ne wanda yake zubawa a cikin lokuta sanannu yana da lokutan shi sanannu wanda yake zubawa shi kuma jinin istihaba jini ne wanda yake zubawa ko dai sanadiyar wannan macen tana fama da wata rashin lafiya ita tai sanadiyar jinin yayi ta zubo mata ko kuma ya zamanto wato wata jijiya ce ta barke da jini jinin haila kalan shi idan aka kalle shi za a gan shi yana da duhu-duhu baki-baki sannan kuma yana da kauri shi kuma jinin ciwo wannan idan aka kalle shi za a gan shi ja irin jan jini bai da wani bambanci sannan kuma za a gane shi tsararruka bai da kauri jinin haila yana zubawa ne daga wato ƙuryan ma'aifa shi kuma jinin istihada daga baki-bakin ma'aifa yake zubawa daga wajen fitowar jinin mace mai ilimi tana iya bambancewan ga jinin haila ne ko jinin istihada saboda haka dole ne mata su karanci bambancin nan domin saboda yana da alaka da ibadansu idan mace ta zauna matsayin jahila bata san bambanci ba sai ta bar sallah lokacin da bai kamata ta bar sallah ba to kaga nan Fatima diyar Abi Hubaysh da yake ita wato sahabiya ce daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jahila ba sai ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sai sa Aisha take yaban su tace Allah ya rahama ga matan ansar kuma ya bata hana su ba su nemi fiqhu su fahimci addinin su amma da sai ka tarda wata bakar jahila ta yi shekaru da yawa bata san hukuncin komai ba akan abin da ya shafi daharanta kuma haka take ta sallata su kukum wata ma bai kuma ya take ji ma ta yi tambaya abin mamaki sai ka samu wai sai ka samu musulmar da hata haihe mahaifarta gaba dai amma har yanzu bata ji da gano ya ake wankan haila ba ya ake wankan janaba ba kuma bata taba tambaya ba a rayuwarta wani malami cikin malaman maradi an je wa'azi a cikin wani kasuwar ruwan kauye nan wuri kawai sai yake ta bayanin wankan janaba sai wata tsohuwa ta zaburo da karta ce ta hiya tace malam kuma menene janaban nan da kake ta bayani ita bata taba jiran ga sunan ba menene janaba aka ce mata wani wanka ne ya ake yin shi ita har ta gama haihuwa ta tsufa bata san menene bata taba ma sanin menene ake ce ma janaba ba sai wannan lokacin kadai ta ji sunan janaba saboda an yi wa'azi garin su lokacin aka mata shari'i aka tamta mata ko menene janaba tace ta bata san wannan wanka ba bata yin shi ba to kaga yana cikin abun kumya ga mace ta ce kumya take ji ba ta iya tambaya akan addinin ta ga ai wannan kumya abun zargi ce kumya gaba ɗaya ana yabanta amma banda kumyar da ta hana mutum yayi tambaya akan addinin shi wannan ana zarginta kuma ana tur da Allah wajen ga wanda ya ji irin wannan kunya ba abun yabo bane ya ce kai nauyi kake ji wallahi baka iya kaza ba amma kuma baka iya tambaya to wannan abun ma mamaki zaka samu mace tana iya tambayar kudi in ba ta da su amma ba ta iya tambaya bisa kan addinin ta in ba ta da kudi ba ta da kumya ta zo ta ce a bata kudi ko tana bukatar kaza har abin da ake jin kumya a gai inda na rayuwa ne ita ba ta da kumya ta tambaya amma kuma sai ta ce kumya take ji ta yi tambaya akan addinin ta to Fatima diyar Abi Hubaysh ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni imra'atun lalle ni mace ce ustahabu wadda ina zubar da jini na ciwo fala atahuru bana tsarkaka kinan jinin baya gabcewa kullum zubawa yake to sai take tunanin shin wannan jinin hukuncin shi irin hukuncin jinin haila ne afa ad'u salata shin zan bar sallah kamar yanda idan jinin haila ya zubo ake barin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mata la a ba za ki barin sallah za ki ci gaba da yin sallah ko da wannan jinin yana zubawa innama zalika irqun ai wannan jini ne wanda yake zubawa daga jijiya ba jini bane na haila to shi sa jinin istihaba yana zubawa daga wani jijiya wanda malaman fiqh suke ce mai azil azil da lam shi kuma inda jinin haila yake zubawa ana ce mai azir da ra'ul na kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inma zalika irqun wa laysa bihaid wannan ba haila bane ba kenan ya nuna akwai bambanci tsakanin shi da haila saboda haka dole mace ta karanci menene bambancin jinin haila da jinin istihaba ta karanci bambancin su ta hanyar kalas ta karanci bambancin su ta hanyar wato sunsuna su jinin haila aka sunsuna yana da waruwari shi kuma jinin istihaba bai da ta karanci bambancin su ta hanyar hutowan su wannan ne yake hutawa daga ƙuryar ma'aifa wannan ne yake hutawa daga baki-bakin ma'aifa saboda da bambancewa mace tana iya bambancewa kai tsaye in kuma ta san bambanci ba to kaga tana iya rudewa ta kasa gane wanne ne wannan to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan ba jinin haila bane fa iza aqbalat haidatuki idan hailar ki tattaho fa da'i salata sai ki bar sallah wannan kuma kike akwai karatu biyu na farko akwai nuna muna cewa maccen da jinin ciwo ya same ta to yanzu za ta yi aiki da al'adanta ne ta saba duk wata tana regular ɗinta kwana hudu to sai jinin ciwo ya zo ya ci gaba da zuba babu yankewa to yanzu kawai ba za ta ci gaba da sallanta da azumunta da komi da komi sai lokacin da lokacin regular ɗinta yayi sai ta ɗebe wannan kwana hudun kacal shikenan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan hailar ki ta gabato fa da'i salah karatu na biyu nan kuma ya karantar da mu cewa ita haila idan ana yin tabarin sallah ake babu wanda zai ci gaba da yin sallah tare da haila sai wanda yake da aqidar khawarij su kuma khawarij dama mutashaddidai ne a addini har abinda ba addini ba sai su dauka addini ci tai inda aka ce ka aduka sai su yi goho dan haka su khawarij su ne suke da aqidan cewa mace ko tana haila sai ta yi sallah in ma bata yi ba to sai ta ramka ta sai sa wata rana da wata mata ta zo wajen Aisha radiyallahu anha tace mata yake Aisha ma balun nisa taqdina as-siyam wa la yaqdina as-salah menene sha'anin mata me yasa suke ramka azumi amma ba su ramka sallah Aisha ta kalle ta tace a haruriyatun anti shin ke kina cikin an khawariji ne irin aqida khawariji gare ki saboda su aka sani da wannan tashaddudin da ta'annudin to yanzu kuma akwai wanda su ma suka zo suka sarbi irin wannan aqida ko kamar yan tsine yan qalaqatu idan kika yarda kika zama matar yan qalaqatu kin shiga uku ko kina haila sai kin sallah su yan qalaqatu akwai abubuwa da yawa wanda suka saba musulmi abinda dai bamu gano ba da sallar kirisbeti da ake ko hada su amma dai abubuwa da yawa ba yanda musulmi suke yi bane suke yi musulmi daban su daban domin na abinda yasa nace ban san ko hada su ba naji wani cikin su yana cewa su a ce a zo a yi shari'ar musulunci ba masu san wannan zancen ban ma a bar masa shari'ar demokarasi aka ce me dalilin ka aka ramaka Allah ce domin shari'ar demokarasi za ta bar kowa ya abin da ya ga dama kirista ya kiristancin shi a bar mu ma mu ga aiki da qur'anin mu masu hadisai can su je su yi kayan su da masu kowane kaucikal ya ce amma da an zo an ce shari'ar musulunci za a yi to ƙarya ce za a zo a karanta hadisai ne mu a hana mu a ce mu kafirai ne yanke mu za a yi kaza shi dan taci ne tsoron yanka ke shi ya san da cewa in shari'ar Allah za a yi ba a barin su su yi iskanci domin abinda suke shigantaka ne da kuma rena musulunci to shi yasa ake cewa ai su shi shari'ar demokarasi ta yi musu domin yanzu aka ce za a yi shari'ar musulunci kuma kai ne alkali ai za ka sa a kamo dan taci ne a yanka shi domin nan ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan qur'anin zaka karanto mai kace mai fasara ya gama fasara sai kace to ko yanke shi dan haka wato wannan hadisin yayi nunin cewa mace lokacin da take haila ba za ta yi sallah ba kuma shine tabbataccen abu tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau. Ko ba a bude Qur'ani ba a iya abinda musulmi suke bar ma ƴan uwansu musulmi tun daga lokacin manzon Allah har zuwa yau sanannan abu. Ko ba a bude Qur'ani ba wannan shine sanannan abu. Amma an kala kato bai yadda da haka ba, sai ya ci lissafin matar shi tayi azumi tayi sallah a lokacin da take haila. Da haka na taba haduwa da wannan jarabawa wata take tambaya tayi ta babanta wai dan Qur'ani ne wai ya ce dole sai tayi sallah kuma tana al'ada ya za ta yi. Nace a kaki kawai kaki saboda ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Idan dai ke ma ba ya kalakatan bace to kawai ki bar shi ya kalakatan cin shi ke ki addinin ki na musulunci ki ce ke ba ya taci ne bace kai musulmaci ba haka zaki musulunci ba zaki bi shi ba.
Qala la fa idha aqbalat haidu tike fada'i as-salah wa idha adbarat idan ta juya fagsili an kiddama kenan idan haila ki ta juya ta yanke ta kare to sai ki wanke ma jikinki jini thumma salli sannan sai ki sallah. Yana nuna idan wannan shi kuma ya karantar da mu cewa idan jini istihada ya ci gaba da zuba amma lokacin haila ya kare to mace za ta ci gaba da sallah. Dama ta riga ta sani dama ita duk wata tana kwana hudu ne tana haila to sai jinin ciwo ya zo mata to yanzu za ta yi aiki da asalin sanin da ta yi. Yanin duk watan nan in ya zo za ta cire kwana hudu da sun kare sai ta je ta yi wanka hailanta ya kare ta ci gaba da sallah ba za ta lura da wannan jinin da yake zubowa ba ko ta ce ya hana ta sallah. Sannan cikin wannan kuma akwai karantar da mu cewa idan haila ya yanke to ana yin wanka ne sai an yi wanka fagsili an kiddam thumma salli kenan sai an yi wankan ne sannan za a yi sallah. Wannan kuma riwayan na Bukhari thumma tawaddai li kulli salatin sannan ki alwalla li kulli salatin domin kowace sallah. Shi kuma wannan ya nuna mamu maccen da take ciwo na zubar da jini to dole kowace sallah sai ta maimaita alwalla ba ta cewa a haida zai da azhar nayi a kina da larura sai kin maimaita a kowace sallah sai kin maimaita. Kuma wannan shine hukuncin duk mutumin da yake da larura ta hadisi wanda baya gabacewa kamar wanda yake da salisal bawl wanda yake da ciwon hitsari kullum hitsari bai gabace mai kullum dugawa yake to shi ma kowace sallah sai ya maimaita mata alwalla. Ko kuma wanda yake fitar da iska ba kyakkyabci kullum fita yake to shi ma wannan yana da larura ko wace sallah sai ya maimaita alwalla. Wa shara muslim ila annahu hadafaha amdan muslim yayi nuni akan cewa wannan riwaya wadda Bukhari yake banta da ita wadda ta ƙara bayanin thumma tawaddai li kulli salatin muslim yayi nuni cewa shi ya shahi wannan ne amdan da gangan ya san da ita amma ya kawo ta kenan. Wannan yana cikin ɗaiɗaikun hadisan da Bukhari yake banta da su ba tare da Muslim ba. Wannan lafazin na thumma tawaddai li kulli salati shine yace Muslim ya ce a cikin hadisin Hammad fi hadisi Hammad harfun tarakna yace a hadisin Hammad akwai wani harafi da muka bar shi to yana nuni ne akan wannan riwayan kenan ya san da ita amma ya bar shi. To me yasa ka bar shi Imam Muslim ya bar wannan ne saboda yana tsammanin wannan yana cikin wato wannan cikin lafazin da marawaici guda ne kadai ya rawaito shi in ban da shi babu wanda ya rawaito wannan. Shesa Nasa'i yace la a'lamu ahadan zakara fi hadha alhadith thumma tawaddai ghayru Hammad ibn Zayd yace in banda Hammad dan Zaid shi bai san wani ba cikin marawaita wanda ya faɗi wannan hadisin kenan. Shesa Muslim sai ya dauka wannan riwaya ce ta Hammad shi kadai to tunda shi kadai ne ba zai karbe ta ba. Shi kuma Imam al-Bukhari ya dubi hadisin ya mai karatun ta nasu ya gano yana da wasu hanyoyi daban ba ta hanyar Hammad ba kadai saboda haka ya tabbatar da shi a cikin littafin shi. Don haka wancan zaton da Muslim yayi sai ya zama ba haka nan bane. To wannan kuma ƙarin fa'ida ne
ثم توضئي لكل صلاة دومين دليلين شي ان فهمتي cewa sai ta saki alwala a kowace sallah. Wannan hadisin ya karantar da mu darussa masu yawa. Darasi na farko ya nuna muna cewa ba halin kwarai bane kuma ya ta hana ka tambaya akan addininka ko a ba halin kwarai bane ba wannan abin zargi ne ba abin yabo ba. Darasi na biyu wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana san duk lokacin da mutum ya samu rikici a cikin wani lamari na addini to yayin maza ya koma wajen masana masu ilimi kada ya tsaya fada a dore rigima ko ana tattauna zancen a'a shi wajen malamai ake zuwa ayi tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wajen malamai masana ba wajen gardawa maharrata qur'ani dan wani bai ma san waje tambaya ba inda ya ga mutum kullun yana karatun qur'ani kai sai ya zo mai da fatawa to ba tambayan gardi ba tambaya kawo mas'ala cikin fada kawo ita cikin kacantana ta kai kwance shi kwance yije muya akena ana koma ne wajen masana kamar inda wannan sahabiyai ta koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan neme fatawa. Karatu na uku cikin wannan hadisin akwai karantar da mu ashe akwai bambanci tsakanin jinin haila da jinin istihada akwai bambance tsakankanin su kenan sanin wannan bambancen kuma yana da muhimmanci ga mata masu haila. Karatu na hudu cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa mace mai haila za ta barin sallah ne a lokutan hailanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa idza aqbalat haidatuki fa da'i salat. Karatu na biyar cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa macen da take istihada to za ta koma ne zuwa ga al'adanta, ma'ana yanzu istihada ya zo mata to dama kuma tana da al'adanta wanda take duk wata tana kwana biyar take ko kwana bakwai take ko kwana uku al'adanta dai wanda ta saba kawai da jinin istihada ya zo mata to za ta koma ta rike al'adanta. To idan har aka yi katari ba ta da al'ada kamar harkon fara hailanta ne kuma ya zo mata tare da rikicin jini to ita wannan ya za ta yi to ita ce malamai suka ce ita kuma sai ta yi aiki da bambanci tsakanin su sai ta kalli bambanci tsakanin jinin istihada da jinin sai ta bambanci in ta ga wanga yana da alamar wancan ne to wancan ne in kuma wancan ne to wancan ne sai ta yi amfani da wannan bambance na kala da na sunsunashi da na yanayin yanda yake zubawa da sauransu kenan ta yi kokari ta san bambancen da ke da kai tsakanin su. To in kuma jahila ce bambancin ma ba za ta iya sani ba ko kuma yar duniya ce ba ta da lokacin karatun addini yanzu ga ta harkon fara regulkinta kuma jini ya zo mata da rikici jinin ciwo ya zo ya game mata ba ta da wata al'ada can baya balle ta rike sannan ba ta yi karatu ba ta san bambanci ba tsakanin jinin haila da jinin istihada to yanzu ya za ta yi to duk da haka nan dai malamai sun sama mata mahita suka ce za ta yi aiki da abinda shine mahirin jaye wanda mata ƴan uwanta makusantanta ire-irenta suke sai ta kalli wata ƴar uwanta ko wata makusanciyanta ita al'adanta hailanta kwana nawa ne take to ita mata lissa hadu wata ta hudda waɗannan kwanakan su ne kwanakanta na regil sauran kuma kawai na jinin ciwo ne ta ci gaba da ibada ciki. Karatu na shidda a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa dole sai an wanke jini kuma wanke jini sharadi ne ga ingancin sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aghsili anki dam dan haka jini najasa ne ba za a bar shi ba dole sai an wanke shi. Karatu na bakwai cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa idan mai haila ta gama haila to za ta yi wanka ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faghsili anki dama thumma salli sannan ayat qur'ani ma ta yi nuni akan haka. Karatu na takwas cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa fitowar jinin istihada jinin ciwo wannan yana walwale alwala kuma shine mahallu shahid ko wanda ya sama la ya kawo hadisin saboda shi cewa jinin istihada jinin ciwo idan ya fito yana walwale alwala saboda haka dole sai an sake alwala a lokacin kowace sallah. Karatu na tara cikin wannan hadisin akwai karantar da mu wata ka'ida ka'ida ita ce cewa man kana hadathuhu da'iman yatawadda'u li kulli salati duk wanda ya zama hadasin dindin din ne yake to kowace sallah ma sai ya mata arwalla, dan haka duk mutumin da tusa ba ta gabce mai, duk mutumin da hitsari ba ya gabce mai, duk mutumin da bayan gari ba ya gabce mai, duk mutumin macen da jini ba ya gabce mata, to dole waɗannan a lokacin kowace sallah sai sun sake alwala. To idan mutum idan lokacin sallah yayi kuma su irmasu wannan larurai bai halatta ba su yi alwala sai lokacin sallah ya shigo, baya cewa yanzu sauran awa ɗaya bari in yi alwala in jira, a ba ka jira kai malam, duk sauran musulmi za su yi iya yi su jira, amma kai kana da larura, domin yanzu idan kai ana sauran awa guda kace ka jira guda nawa za ka yi kamin lokacin ya shigo, ya amma sai dai ka yi haƙuri idan lokacin ya riga ya shigo sai ka yi. In kai kuma ka je ka yi sallar ka an yahe ma ko ɗa dubu ta fito, saboda kai mai larura ne. To haka nan wanda shi ma hitsari bai gabce mashi, dole sai ya jira sai lokacin sallah ya shigo sai ya alwala. In ya alwala kawai sai ko yana ci gaba da ɗusawa kawai ya yi sallan shi sai ya gama. Wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, daga Ali ɗan Abi Talib yardan Allah ta tabbata a gare shi, ƙala ya ce كنت رجلا مذاء فأمرت المقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. دقى علي لن أبو طالب يبدا الله تتبت أغريش يتي كنت رجلا مذاء ناكسا شي متمي يوان زبر دمزي فأمرت المقدادة سينا أمرتي مقداد ibn al-aswad kenan an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fa sa'alahu sai ya tambaye shi fa qala sai ya ce fihi al-wudu, akwai arwala a cikin shi. Muttafaqun alaihi wa lafzu al-bukhari, wannan hadisin Ali kenan. Ali in aka ce Ali kadai aka kale to kai tsaye ibn abi talib ake ne radiyallahu anhu. Yake cewa na kasance mutum mai yawan zubar da maziyi, saboda Ali a lokacin matashi ne, kuma duk inda matashi yake sai yana yawan zubar da maziyi, da matashi da matashiya suna yawan fitar da maziyi. Shi kuma maziyi ruwa ne wanda yake fitarwa lokacin sha'awa, ko mutum yayi tunani akan al'amuran da suke da alaka da haka nan kawai sai ya ji lema, to maziyi kenan. Yana da bambanci da maniyi, akwai da yawa cikin matasa wanda suka yi hukunci irin na Ali ibn Abi Talib, suka ɗauka duk in ya hoto sai a yi wankan janaba, na haka sai ya zama kamar muda kullum cikin wanka yake. To Ali ibn Abi Talib yarda Allah tabbata gare shi, shi ma iya fahimtar shi, in maji ya hoto wanka ake zuwa a yi, aka ce Ali yana ta wanka har sai da fatar shi ta fara darewa, tana wato bushewa saboda yawan wanka da yake. Karshe da ya ga yana shan wahala sosai, kuma yana son ya yi tambaya, kuma yana jin kumya, saboda shi ke auren Fatima da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ga irin wannan fatawai ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita akwai nauyi kwarai. To amma tunda addini ne dole sai an karance shi, bai kamata ba a zauna da jahilci, sai in gizo mu kidadu. Dan haka sai ya je ya sami mu kidadu. Na kaga wannan da yana nuna ma su sahabbai ba su yarda su zauna da jahilci. Yanzu inda wani ne shikannan dip zai kyale har ya mutu a haka nan. Amma shi Ali ibn Abi Talib yana ganin lamarin nan bai kamata ba a ce haka nan ne. Amma da yana ta yin wankan shi a iya ijtihadin shi. Sai lokacin da ya ga kai bari dai in tura mu kidadu ya tambaye mani. Kawai sai ya turo mai kidada. Mai kidada yarda Allah tabbata gare shi, sai ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutum wanda yake yawan zubar da maji. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fatawa, ya ce ai akwai alwala, ma'ana idan maji ya yi zubo to yana walwali alwala, dole mutum sai ya sake alwala. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan maji ya zubo tawadda ka yi alwala, wanda hafar jaka kuma ka yi hama farjinka ruwa, ko ka wanke farjinka. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ce wato ka wanke al'auranka tare da marinanka. Shi yasa kake ganin malaman malikiya sun ce sai an wanke al'aura tun daga asalinta har ƙarshenta, sannan kuma a wanke har da marina. Haka malaman malikiya suke faɗi. To akwai wannan riwaya, saboda haka wannan hadisin kenan ya karantar da mu cewa a ce maji yana walwale alwala shi yasa malam ya kawo shi a cikin babi na ababan da suke walwali alwala domin ya nuna cewa mazi yana walwali alwala kuma wannan mas'ala babu sabani akan ta cewa mazi duk in ya zubo yana walwali alwala to cikin hadisi akwai karantar da mu cewa lalle ne mutun ya nemi fatawar malamai akan abin da bai sani ba ya nemi fatawar malamai ko abin da yake mai rikici yana ganin rudani ciki kamar yanda Ali ibn Abi Talib wato wannan lamari yake mai rikici da rudani na zubowar mazi karshe sai da ya samu shakkar da fatawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai karatu nabi cikin hadisin akwai karantar da mu halaccin wato wani ya wakilce ka a wajen tambaya kana son kai tambaya sai ka tura wani babu matsala je ka tambaya mani ka ce kaza da kaza da kaza shikenan sai ya tambaya maka karatu na uku kuma shine mahallu shahid cewa mazi yana walwali alwala idan ya fito wa an aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda akhrajahu ahmad wa da'afahu al-bukhari wannan hadisin daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qabbala ba'da nisa'i ya sumbaci wata daga cikin matan shi a wasu riwayoyi sun nuna wanda ya sumbatan nan ita ce mai magana da kanta Aisha thumma kharaja ila salah sannan ya fita zuwa sallah wa lam yatawadda kuma bai saki alwala ba akhrajahu ahmad ya fitar da shi wada'afahu al-bukhari kuma imam al-bukhari yace hadisin nan da'ifi ne to kaga wannan hadisin ibnu hajar ya kawo shi anan dan ya nuna cewa wato mas'alar da malamai suke tattauna shine ta taba mace shin taba mace yana walwali alwala ko bai walwali alwala wannan dalilin ne yasa ibnu hajar ya kawo shi shi hadisin ya nuna taba mace yana walwali alwala ya nuna baya walwalewa idan mutum ya taba mace ko da ma ya kai ga bizu kawai sai ya tafi ya ci gaba da sallar shi shine abinda hadisin ya nuna kuma hadisin nan da ibi ne hadisin da'ifi ne to dalilin kasancewar hadisin da'ifi ne shi yasa ma malamai suka yi sabani akan wannan mas'ala hadisin yana da wasu hanyoyi daban wanda wasu malamai suna ganin saboda yawan hanyoyin shi ana aiki da shi akwai malaman da suka yi tsaye akan aiki da hadisin suka ce ai yana da hanyoyi da yawa saboda haka ma malamai suka yi sabani wai menene hukuncin wanda ya yi alwala kuma ya taba mace sai wasu malamai suka ce ai da ka taba mace to alwalan ka ta warware babu ruwansu me yasa ka taba ta da sha'awa ka taba ta ko ba da sha'awa ka taba ta ba ko kudi ta zo miƙo maka kawan ka alwala ta ce an shi sai ka taro hannunka sai hannunka ya taba hannunta to sai ka saki alwala wannan kuma shine fatawar malaman shafi'iyya mazhabar shafi'iyya taba mace ko da gangan ko ba da gangan ba ko da manhawa ko ba da manhawa ba ko da sha'awa ko ba da sha'awa ba suka ce lamsul mar'a yanqudul wudu mutlaqan yana walwali alwala sake me dalilin ku da yake walwali alwala suka ce domin wanga hadisin da ifi ne ba aiki da shi kuma ayat qur'ani ta nuna yana walwali alwala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa ce ga na an jero su tare da gaidi aw lamastum an-nisa suka ce ko kuma idan kuka taba mata suka ce la mastumun nisa manan ci kuka taba mata suka ce abinda yake karfafa wannan kira'ai shine domin akwai abinda yake karfafa wannan ma'anar kira'ar da ake karanta aw lamastumun nisa kace kaga karar kira'ar ta nuna la mastum ana nihil lamastum kuka taba su da hannu shikenan suka ce saboda haka kawai taba mace yana walwali alwala shi yasa su shafi'iyya wannan ita ce fatawan su babu wani bambancewa kawai in dai kai ba shafi'i ne don kai alwala ko wucewa ka zo yi kajojin mace to sai ka koma ka saki yasa wata rana wata mace ana dawafi a Ka'aba sai ta ga wani mutum na kekewa yawa sai take son ta wahalar da shi ta gano ba Shafi'i ne sai tambaye shi kai me mazhabanka sai ce mata ni ba Shafi'i ne sai ta taba shi dam sai ya gano makircin ta da manhanta sai ce to ta hambaltu yace na koma ba Hanabila yace kai dai na saki Shafi'i ne na koma Hanabila shikenan saboda mi saboda yanzu duk wanda ya taba mace cikin Ka'aba ana cikin dawafi a mabaro mai aiki kamin ka huta daga cikin wannan kutsutsoniya kuma in ba ka hirduna yawa in ka je ban daki sai ka tarda akwai layi ko wajen saki arwalla da sauransu ma'ana dai akwai aiki to ta gano cewa za ta bashi wahala sai ta tambaye ce wace mazhaba kake cin Safi'i ta ce dam sai ta taba shi kawai sai yace to na koma ba hanbali kawai to su a wajen su taba mace kawai yana walwali alwala babu wani tafsili to su ba su ce babba ba ko karama kawai in dai mace ce zan ce ya kare ko aljana ce na'am sai fatawa na biyu sune fatawan malaman da suka ce kuma taban mace baya walwali alwala kaka ce taban mace baya walwali alwala ko da sha'awa ko ba da sha'awa ba kawai taban mace bai walwali alwala ko da manuha ko ba da manuha ba mutun dan ya taban mace suka ce ai wannan hadisin koda da ifi ne hanyoyin shi suna da yawa waccan aya kuma da aka hujja da suka ce ba su yarda ba la mastumun nisa can aljima'i ake ni shine almulamasa can wurin ma'anan shi jima'i saboda ka ba su yarda ba da wannan zance suka ce kuma siyakin ayan ma yana nuna cewa can wurin jima'i ake nihi suka ce domin harkon ayan ta faɗi hadasi babba da hadasi ƙarami sannan kuma ƙarshen ta yi bayanin hadasi babba da hadasi ƙarami amma harkon ayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kuka tashi zuwa sallah ku yi alwala yana ce wannan ana zancan idan kuna da hadasi kenan ƙarami ko aka ce wa in kuntum junuban fa taharu kace to kaga wanga kuma ya ga ya hadasi mi babba na janaba wa in kuntum marda aw ala safari yace aw jaa ahadun minkum min alghaait wannan karamin hadasi ne aw la mastumun nisa wannan babban hadasi ne kace dan haka ayat yaqin ta harkon ta ga manyan babban hadasi da karamin hadasi karshen ta ma ta kare da haka saboda haka su suka ce wannan la mastumun nisa kai tsaye ba taba ba ake nihi kinaya ce suka ce dan haka taban mace baya walwali alwala wannan shine fatawan Hanafiya to sai kuma wasu malaman su kuma suka yi tafsiri suka ce a yanzu za a tattaro dalilan gaba daya a gani idan mutun ya taba mace za a dubi me yasa ya taba ta in ya taba ta saboda sha'awa to kai tsaye alwallan shi ta walwale in kuma tabawan ba tabawa bace ta sha'awa to alwallan shi tana nan zam su kuma malaman malikiya suka yi sharhi kware ko aga ashamawi suka ce in qasadal ladza wa wajadaha qasadal ladza wa lam yajidaha lam yaqsidil ladza wa wajadaha lam yaqsidil ladza haka da kasu maganganu hudu suka kawo tafsiri idan ya taba da manufar yaji dadi kuma yaji dadi arwallan shi ta warware idan ya taba da manufar yaji dadi sai bai ji dadi ba alwallan shi ta warware idan ya taba ba da manufar yaji dadi ba sai yaji dadi alwallan shi ta warware idan ya taba ba da manufar yaji dadi ba kuma bai ji dadi ba suka ce to tana nan ne kadai ya shako to wannan kuma kenan wannan na cewa idan mutum na tafsirin nan kusan shine zai yi Allah ta'ala a'lam wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah dan Allah tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi idan dayan ku ya samu wani abu a cikin cikin shi sai yayi mai rikici a kharaja minhu shay'un shin wani abu ya fito daga gare shi amla koko bai fito ba fala yakhrujanna min almasjidi to kar ya fita daga masallaci hatta yasma sautan sai ya ji ƙara aw ya ji darihan ko kuma ya ji wari akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi wannan hadisin na Abu Huraira yana bayani idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan dayan ku ya samu wani abu a cikin cikin shi ma'ana ya samu wani abu wanda ya mai rikici a cikin cikin shi ko yana sallah ko kuma baya sallah yana zaune cikin masallaci yana jiran sallah don ba a ce yana sallah ba ko kenan ko yana zaune yana jiran sallah ko kuma yana cikin sallah kawai sai ya ji wani abu wanda yake konkonto ya ji konkonto to kamar ta huto kamar bata huto ba ta huto bata huto bai ji alamomin taraddudi ko yana konkonto to shine ya samu wani abu ko kuma ya ji ƙarar ciki kurr ya ji murɗawan shi sai ke konkonto to ko ita ce to sai bai tantance ba fa ashkal alaihi ya dai mai rikici akhraja minhu shay'un shin wani abu ya huto daga gare shi amala ko bai huto ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala yakhrujanna min almasjidi to kan ya saki ya fita daga masallaci da zimma zai je ya saki alwala kai yayi haka ya jira ya ci gaba da zaman shi yana jiran sallah ko kuma ya ci gaba da yin sallan shi hatta yasma'a sautan sai ya ji ƙara bar to kaga babu bayani ko yanzu kuma me zai tsaya jira aw ya ji darihan ko kuma ya ji wari yana nan yana cikin konkonto ita ce ko ba ita bace kawai sai ya ji wuri ya surnuke da wari ya samu tabbas ko shikenan sai ta heshi to wannan hadisin kamar yadda malamai suka yi sharhin shi hadisin yana nuna al yaqin la yazulu bishak yana yana karfafa wannan ka'ida babba daga cikin ka'idojin malaman fiqh na cewa bai kamata ba mutum ya bata ibada shi saboda kwankwanto mutum ya fahimci wannan hadisin kuma ya samu fiqh to shikenan yanzu shi dan ya daina wahalar da shi kuma ya daina wasu wasi cikin ibada duk abinda baka da tabbas akan shi to baka sanin baka sakin tabbas ka je ka kama shakku kai ka tabbatar da alwalan ka shigo masallaci yanzu kana shakku ta walwale ko ba ta walwale kai sai ka bata ta ai shakku bai sai walwale ta ba sai tabbas ka samu tabbas ta walwale to lokacin zaka tabbatar da haka dan haka suka ce man tayaqqana tahara wa shakka fil hadath fala yatruku al yaqin lishak indai ka samu tabbashin kana da tsarki sai ka koma kwankwanto akan ya warware ko bai walwale to karka bata ma kanka lokaci da aka yi sallar magariba sai da kai alwala ka shigo masallaci kuma da kai aka yi yanzu an zo isha'i kai sai ka shiga shakku to ni alwala ta tana nan ko ba ta nan kawai irin mutum ne tana nan kawai ka tsaya kai sallar ka amma ka tabbatar bayan an gama sallar magariba sai da ka shiga banɗaki wannan kana da tabbas ka huto yanzu an zo isha'i sai kake tunanin to wai da na huto na yi alwala ko ban yi ba kai wani irin mutum ne kawai ka tashi kai alwala ba ka da alwala domin kana da tabbashin shiga ban daki yanzu kwankwanto kake da ka huto ka maimaita ko baka maimaita ba to kullum ba a sakin tabbas ai aiki da kwankwanto wa alaikum salam eh ka san su malikiya suna da ka'ida ta saddu zari'a eh to wannan ta kila wannan saddu zari'an ne suka rinjayar akan wannan ka'ida amma in ba haka ba wannan ka'ida ce babba daga cikin manyan ka'idoji na fiqh sananniya kenan ba a sakin yaqini saboda shakku kenan wannan hadisin ya karantar da mu karatuttuka karatu na farko ya nuna muna goyen bayan wannan ka'ida babba al yaqin la yazulu bi shakk wadda ka'ida ce wadda in mutum ya fahimce ta kuma ya riƙe ta a cikin ibadan shi to za ta amfane shi kuma za ta hutar da shi game da wasu wasi da shakku za ta kore mai duk wani kwankwanto da shaitan ke zo ma mutum da shi cikin ibada karatu na biyu wannan hadisin ya karantar da mu cewa hutowar iska yana warware alwala shine mahallu shahidu ko idan iska domin an ce aw ya ji darihan kenan da ya huto shikenan da ya ji karan shi ko kuma ya ji warin to shikenan wannan yana ɗaya daga cikin ababen da suke walwale alwala idan dai mutum ya tabbatar da shi hutowar iska yana warware alwala idan dai ka tabbatar da hutowar shi kwanan wasu malamai suna ganin ba wai tsaye za ka yi ba kullum ka ci gaba da sallah kana da tabbashin wato ababe sun huto kana jiran wai sai ka ji wari ko ka ji ƙara ka ce shi wannan hadisin yana karantar da kai tabbas da za ka samu tabbas tabbas ka samu tabbasin cewa iska ya huto amma baka ji warin ba kuma baka ji ƙarai ba sai ka tsaya kai tsaye ka ci gaba da sallah kaga ba za ka ci gaba domin abinda hadisin yake nunawa tabbatarwa in dai kwankwanto kake baka tabbatar ba to ba za ka bata sallan ka ba ko kuma ka huta daga masallaci ka ce sai ka saki alwala amma in ka tabbatar dukkan malaman da suka shara hadisin nan babu wanda yace kawai mutum yayi tsaye yana sallah ta sakin tusa yace ai bai ji ƙara ba bai ji wari ba ba wannan bayani idan dai ka tabbatar da hutuwan ta to ai akwai tana yiwa ya huto ba tare da wari ba ko kuma ya zama kai kana da matsalar hanci wurin ya jima da canzawa amma kai ba kai shi kai dai dai kake ji shi to dan haka dai ba hujja bane mutum yayi tsaye akan cewa hatta ya sami sautan aw ya ji da rihan kenan wannan abinda hadisin kololuwar karatun hadisin shine kawai tabbatarwa in dai kana da tabbas to shikenan dama abinda ake nema kenan karatu na uku wannan hadisin ya nuna mana cewa baya halatta mutum ya yanke sallah sai dalilin wani uzuri ko kuma wani dalili na shari'a mana in dai babu wani dalili na shari'a to ita sallah ba a yarda ba ka fara ta ka yanke ta yasa in ka fara sallah dan kana kwankwanton alwallata tana nan ko ba ta nan to wannan ba dalili bane na shari'a wanda za ka yanke sallah saboda shi sai in ka tabbatar dan haka ba a yanke sallah sai saboda wani dalili na shari'a to cikin dalili na shari'a wanda yake iya sa ka yanke sallah akwai mi akwai kana cikin sallah sai ka ga wani rai zai hallaka makahu zai fada rijiya sai ka ci gaba da dukawa dole za ka ruga ka cabe shi ka hana shi hallaka tsamo rai wannan dalili ne na shari'a wanda yake baka damar yanke sallah bayan ka fara ko kuma wani yaro ya rarraho zai fada cikin rami ko zai fada rijiya ko kuma wato wuta ta tashi a nan gaba da inda kake akwai buƙatar ceto ko kuma kai kana cikin jami'an tsaro wanda aka ɗauka masu kashe wuta ko masu kashe gobara ko masu tsamo mutane in sun fada rijiya ko cikin ruwa to su irin wannan jami'an tsaron wanda gwamnati take ɗauka akan haka su ko sun kabarta sallah in aka kira su aka ce ga wuta nan wurin dole su yanke su ruga su ya halatta su yanke dan haka saboda wannan uzuri ne na shari'a amma idan baka cikin ƴan kwana-kwana ake ce musu ko in kan baka cikin ƴan kwana-kwana to ba za ka yanke sallah ba amma in aikin ka ne kawai kun kabarta sallah amma aikatar ku ta ƴan kwana-kwana sai kuka ji ana ai wuta wuri kaza to kawai ruga za ku yi da gaugawa ku je ku kashe wannan wutan daga baya sai ku zo ku yi wannan sallah haka ma yana cikin uzuri na shari'a ka kabarta sallah sai ga wani tashin hankali ya tunkaro ka kamar na limamin da na bada labarin shi wanda ya ga sa da kafanni ya taho saboda imani kawai ci gaba da sallah su ma mu duk suka dauke takalmin su suka rike nan ne maradi kusa aka yi shi su ma mugu da suka ga san ya taho da kafannin shi duk wani kowa dauki takalmar shi rike ga hannu san bar liman bawan Allah shi kuma liman yana kallo yana ganin ai gaba Allah yake da san ya zo sai ya fara da liman mahaukacin sa ya kuma cikiki kawai da kafanni kai liman wani irin fiqihu ne wannan ai wannan sa ya dora hawan kaho da liman kuma shi liman ba dan haho da liman yayi kariya kusan uku karshe kaga sai liman ya kasa hitawa ya ci gaba da bada sallah yau da kariya to irin wannan yana cikin fiqihu kai ma ka tahiyanka dama ayi alqur'ani cewa ta fa iza ma anantum fa aqimus salah idan kun natsu to sai ku tsaye da sallah amma ina zaka ina natsuwa ga sa ya taho ko kuma wani mahaukaci wanda ka tabbatar da zai buga ko zai ma illa duk wannan yana sa a gabace sallah dan haka ita dai sallah da ma sauran ibadoji ba a yarda ba in mutum ya fara ya gabace sai saboda wani dalili na shari'a domin Allah ta'ala ya ce wala tubtilu a'malakum kuma ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah dalilai da yawa sun nuna idan mutum ya fara ibada ba a san ya gabace to sai dai idan mutum ya fara sallah a masallaci sai aka tada sallah nafila ce yake shin zai gabace ko ba zai gabace ba to nan kuma wannan akwai sabani wajen malamai sun ce zai gabace saboda yayi wannan sun ce ba zai gabace ba Allahu ta'ala alam na'am alaikum salam
tufansu
za su wanke shi shi ma wanda ya zuba inda ya zuba kenan za su wanke inda su ga kohan shi ko su sa ruwa su goggoge na'am wa alaikum salam
Arawa zai dauke mana moto ina kallon shi ko dai zai dauke mana wani yawa da barawo ne zai dauke mana mutum moto ko mutum yana kallo wannan uzuri ne na shari'a ko ba uzuri bane uzuri ne wanda ya halatta ka ga wace sallan ka domin in ma kai ka ci gaba da sallar cikin sallah ce zaka ai baka da natsuwa ina natsuwa gare ka a dauke ma abinda bai kai moto ba in ka gani gaban idan ka zai dauke ba a kawai zaka ga wace sallan ka je ka rike kayanka ka tabbatar da ka ce to motan ka sai ka zo ka sake sallah na'am alaikum salam likita ne aka kamar lahiya kuma ga lokacin sallah yayi to ya danganta daga rashin lahiya anan zai aiki da fiqhul awlawiyat idan rashin lahiyan mai tsanani ne mutun yana mace yana iya zama sanadiyar ya rasa ran shi to bai halatta ba kaje kai sallah dole sai ka tsaya ka mai aiki kai likita ko da sallai za ta wuce ka kai ta daga baya kai daya dole ne ka tsaya ka mai sallah ba ma zan ci ayi ta lallashin ka bane dole ma ne ka zama wajibi domin idan ka je kai sallah ka dawo ya mutu akwai hannunka ciki kuma in shari'ar musulunci ma ake sai an kamo ka wa alaikum salam subhanallah mai shimawu ya ce haka nan ko? Makaddara mai shimawu ya ce haka nan wuri idan akwai wannan karatun cikin shimawu ina ga mai shimawu ya yi kuskure ba a ce amma haukaci in yi misali ya shekara goma yana hauka jirar da ya samu hankali yanzu sai ya ramka sallar shekara goma ko? Abinda ke tabbaci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an dauke mai alƙalam har sai lokacin da ya samu ba wai wanda yake hauka ba ko wato su ma kai hankalin ka ya gushi aka yi azhar da la'asar da isha'i sai da asuba kan hado to ba sai ka ramka su ba wa'annan domin saboda kai baka da hankali kuma sai da hankali Allah yake wajabta shari'a in ba hankali shari'an ma bata wajaba a kanka na'am wa alaikum salam Allah ne an ba shi aje kuma da ne sai ya ji to lokacin da yace kai karara ko cikin zuciyar shi da yana yace kai an dan ji kadan kuma daga baya yace yawa kuma to kaga wannan kai din da yawa tana yiwa bai san ya fade su saboda matsayin kudi a cikin zuciyar dan adam ko san kudi suna da gurbi mai girma dan su ma cewa saka ana in mutum bai da lahiya ana san a gano ya miƙe ko bai miƙe ba a zo a yadda kudi kusan shi aka yadda kuɗi kusan shi da halhaɗe ya ce kai kun yadda to insha Allah in dai ba ajali ba ne wannan rashin lafiya ya mi da sauran shi amma in aka yi lokacin da an yadda kuɗi bai ma iya magana to wannan kawai a yi ta fatan Allah ta'ala ya sa can ta yi mashi na ba lalle ba ne ya miƙe mutanen da haka suke su gano rashin lafiya a tashi ko ba a tashi a kanta kuɗi ake zuwa da gangan a yadda kusan ka to ka san kuɗi jaraba ce fitina saboda haka wato idan ya faɗi haka nan ba da manufa ba tana yiwa ya ci gaba da sallan shi babu wani abu insha Allah ta'ala in kuma da manufa ya faɗi da gangan ya san ya faɗi to gaskiya abin da yake kawai ya sake wannan sallai Allahu alam na'am wa alaikum salam
mutum bai da lahiya bai sallah ko guda ba to idan rashin lahiyan ta sa hankalin shi ya gushi babu hankali ne kwata kwata tare da shi ba sai ya ramka su ba idan kuma kamar hankalin shi yana nan radadin ciwon dai ne kawai to zai ramka su kawai shine kaida wannan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين